Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalon da kuma Niyya Muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Nasiru Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma fadakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da kananan yara. Kafin mu kai ga shirin, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Duk da irin ikirari da rundunar yanki na Mambij ke yi cewa ta kwace ikon yankin sakamakon gagarumin janyewar sojojin Amurka a Siriya, jami'an sojan Amurka sun ce yanzu dai babu wani abin da ya sake a wannan guri. Amurka a jiya Juma'a ta yi watsi da batun sojojin Siriya sun kwace ikon birnin Mambij da ke arewa maso gabashin Siriya, inda ake bata kashi tsakanin mayakan Kurdawa masu samun goyon bayan Amurka da sojojin Turkiya bisa bukatar Kurdawan na Siriya. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar sojin Siriya ta ce dakarunta sun kwace muhimman wurare kuma ta kara da tabbatarwa al'umman yankin cewa akwai cikakken tsaro ga 'yan Siriya da ma wasu mutane da ke zaune a wurin. Sai dai rundunar haɗin gwiwa a jagorancin Amurka da ke yaƙi da ƙungiyar ISIS wurin ta maida martani ta saƙon Twitter tana mai cewa babu alamar gaskiya a cikin wannan magana, kuma ta kara da cewa tana kira ga duk wani mahaluki da ya mutunta yancin Mambij da kuma tsaron mutanen ta. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya sake yin wani barazanan zai rufe kan iyakar Amurka da Mexico kwata-kwata, kana yanke taimako da Amurka take baiwa kasashen Honduras, Guatemala da kuma El Salvador idan majalisun tarayyar Amurka suka ki bashi kuɗin gina katangar kan iyakar. A cikin wasu jerin sakonnin Twitter, Trump ya kira da a canja dokar bakin haurin kasar, wanda ya kira da abun kunya. Kalaman nashi suna zuwa ne yayin da rufe wani bangaren gwamnatin Amurka ke shiga kwana na cikin bakwai sakamakon rashin amincewa da bukatun shi Trump din akan kasafin kuɗi na kasar, inda ya bukaci dala biliyan 5 domin gina katanga, lamarin da 'yan majalisa na bangaren jam'iyyar Democrat suka bada shawara a ƙara ƙarfafa tsaro akan iyakar kasar baki daya, amma dai sun kalubalanci gina katangar. Rufe kan iyakan dai na tsakanin Amurka da Mexico yana nufin za a samu tsaiko akan hulɗan kasashen guda biyu, wanda ke haifar da ciniki da na dala biliyan 1 da miliyan 680 a duk rana ta Allah. Jami'an tsaro a Sudan sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a birnin Khartoum a rana na cikin goma da aka fara zanga-zanga akan tsadar rayuwa, wanda ya koma ana kira ga sauyin gwamnati. 'Yan sanda sun zuba wa ɗaruruwan masu bauta da suka fara zanga-zanga bayan sun gama sallar Juma'a a jiya ranar Juma'a a wajen babban birnin kasar barkonun tsohuwa domin su tarwatsa su. Waɗanda suka shaida al'amarin sun ce masu zanga-zangan sun taru a birane da dama a faɗin ƙasar, ciki har da birnin Omdurman da Port Sudan da Atbara da kuma Madani. Hotuna akan shafukan sada zumunta sun nuna hayaki sun tarnike wasu wurare ko kuma wasu unguwanni a cikin Khartoum, inda masu zanga-zangan suka ƙona tayoyi. Babban jam'iyyar adawa ta Sudanese Congress Party ta faɗa a jiya Juma'a cewa jami'an tsaro sun kama madugunta Umar Aldiger, a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Jamus sun tabbatar da wani aiki na gina hanya da zai bi ƙarƙashin ruwa daga Jamus zuwa Denmark, wanda zai ci dala biliyan 8. Jami'ai a jihar Schleswig-Holstein da ke arewacin Jamus a jiya Juma'a sun tabbatar da aikin gina hanyoyi na jirgi da kuma na mota mai tsawon kilomita 19 ƙarƙashin ƙasa, wanda za su haɗa tsibirin Lowland na Denmark da kuma tsibirin Fehmarn na Jamus. Wannan aikin da wani kamfanin gwamnatin Denmark zai yi zai hada hannayen hanyar mota guda hudu da kuma hannayen hanyar jirgin kasa guda biyu. Kungiyar tarayyar Turai ta taimaka ma wani bangaren kudin na gina hanyoyin. A cikin shekarar 2013 ne aka tabbatar da shawaran gina wannan hanyar karkashin kasa, kuma an gudanar da wasu shirye-shirye guda biyu na jin ra'ayoyin jama'a a kasar Jamus akan wannan aikin. Gwaji da aka gudanar akan gawar wani yaro mai shekaru 8 da haihuwa ɗan kasar Guatemala ya nuna yaron na fama da mura a lokacin da ya mutu a hannun custom na tsaron kan iyakar Amurka a jihar New Mexico da ke kudu maso yammacin Amurkan. Babban mai binciken kiwon lafiya na New Mexico ya faɗa ya ce ya kamata a duba wannan bincike a ƙara tabbatar da abubuwa da suka yi sanadiyar mutuwarsa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da hantsi, sannunmu da saki saduwa a cikin shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke dauke muku da su a cikin shirin namu na yau, muna nan dauke muku ne da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan kokarin hadin gwiwa da gwamnatin jihar Kano take yi da wasu jami'o'i domin shawo kan matsalolin lafiya a fadin jihar. Shima rahoton mu na biyu zai yi magana ne akan yanda kananan asibitoci a fadin jihar Bauchi suka dawo karkashin kulawar hukumar inganta lafiya matakin farko domin samun ingantaccen bada kiwon lafiya ga al'umma. Shi kuwa rahoton mu na uku zai ba mu labarin halin da ake ciki dangane da cutar zazzabin cizon sauro a jamhuriyar Niger. Rahoton mu na hudu zai yi mana magana akan yanda wasu al'umma a jihar Jigawa suka rungumi karbawa ƴaƴansu rigakafi, musamman rigakafin cutar polio. Rahoton mu na biyar, wanda kuma shine rahoto na ƙarshe a cikin shirin, zai yi mana magana ne akan yanda jami'an kiwon lafiya a jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya ke ci gaba da fadakarwa akan cutar siga, wato diabetics a turance. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. A yunkurinta na shawo kan matsalolin kiwon lafiya a jihar Kano, gwamnatin jihar ta ce ta yi haɗin gwiwa da wasu jami'o'i don su gudanar da bincike da nufin lalubo hanyoyin da za a bi domin shawo kan matsalolin lafiya kacokan a faɗin jihar. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana da cikakkiyar rahoto.
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i ne a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, wanda ya bayyana haka a hirar da nayi da shi akan irin matakan da suke dauka na ganin an sami raguwar masu kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro a jihar ta Kano.
Wani abu ma sabo da ya fito yanzu har ana yin haɗin gwiwa da jami'o'i saboda bincike da ake yi a gato ya za a samarwa abin mafita. So abin zai baka abu ne mai armashi matuƙa, kuma abin zai baka kai idan ka ga yadda ake zama, ake fitar da jadawali, ake fitar da muƙalai, ake fitar da alƙaluma da ƙididdiga akan abin da yake faruwa, kuma ta yaya za a yi a bi hanyoyin da suka dace a samar da abubuwan da suka dace domin ganin cewa a koyaushe ana shirin ko ta kwana da zarar an ji wani abu ya faru nan da nan za a kai ga gidajen radio da talabijin wanda su ma suna bamu gudunmawa kwarai da gaske, hada da kuma masarauta ta ma tana bamu gudunmawa kwarai da gaske, muna godiya. Duk wannan abubuwan ana hada su sai kaga a lokaci daya nan da nan da an yi magana bangaren masarauta, hakimi ya tara daga ta ya yi musu magana, su kuma sun tara masu unguwanni an yi musu magana da limaman gari duk gabaki daya musu magana an gane. A ɗaya bangaren kuma ma'aikatan lafiya gabaki daya sun sani duk waɗanda suke zuwa asibiti su ma ana fadakarwa, sannan kuma ana shiga garuruwa sako da lungu cikin unguwanni su ma ana fadakar da su. To sai kaga kowa kansa ya waye ya san me ya kamata yayi a lokacin da ya kamata yayi domin ya samu abin da ya kamata ya samu na wajen cewa lafiya ta inganta. Haka kuma bangaren muhalli shi ma ana yin mai yuwa a fadakar da mutane cewa to ga yadda ake yi fa a samu yaduwar sauro, yadda kuma shi kuma idan sauran ya yadu zai wanzar da wannan tasirinsa ta hanyar cizon dan adam ya kawo masa wannan ciwo. To akwai ruwan da yake gudana ko ruwan da yake a waje daya ta hanyar ko tayoyi ne ko kwalabai ko a ce kamar gwangwani a bude ruwa ya taru a cikinsa, ko kuma a nan wani dan abin nan ne dan gwalalo ne ruwa ya taru da sauransu dai. So ko magudanar ruwa haka ko kuma inda ciyayi suka yi yawa da sauransu musamman ma yanzu lokacin damuna, lalle lalle gwamnati tana fadakarwa akan cewa a tsaftace muhalli. Tsaftar muhallin nan kuma mataki uku ne. Tsaftar mutum da akan kansa ya kasance cewa cikin tsafta, kayansa tsaftsaf, jikinsa tsaftsaf, abinda zai amfani da shi wajen ci da sha tsaftsaf, bayan gida tsaftsaf, cikin daki da sauransu. So sannan kuma a cikin unguwa kwararo kwararo da sauran lunguna su ma ya kasance lalle lalle an ga cewa suna cikin tsafta, sannan da kuma drainages, sannan hanyar kwatoci lalle lalle a yashe su, a buda su, ruwa ya tafi saboda taruwar ruwan ma wani na kasa za a iya samu akan wannan. Banda wannan sannan kuma a matakin karamar hukuma akwai yan aikin gayya da sauransu su ma da suke ta kokari su ga cewa da su ganci lafiya ganin cewa da ciwon nan wuraren. Sannan idan muka zo a matakin za mu duba mu gani wata ɗaiba jihar Kano kusan duk asabar din karshen wata in ba wani dalili ko kwaran dalilin da zai sa a dage wannan abun ba za ka ga ana yin ranar tsafta. Za a ce wannan asabar ce ta karshen wata to kuma ranar tsafta ce, kowa ya fito ya killace ya tsaftace muhallinsa har sai an kai karfe 10, daga nan kuma sai kowa ya je ci gaba da abubuwan da zai ci gaba na rayuwa. To duk ana yin wannan.
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Shugaban hukumar kula da inganta lafiya matakin farko a jihar Bauchi, pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa, ya bayyana cewa kananan asibitoci a fadin jihar sun dawo karkashin kulawar hukumarsa. Shugaban ya bayyana haka ne yayin taron karawa ma'aikatan kananan asibitocin karin ilimi akan ayyukansu. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na dauke da cikakken rahoto.
Ya bayyana yanda tsarin kananan asibitoci ya dawo a karkashin mataki na farko inda aka gudanar da bita da kuma taron karawa juna sani wasu ma'aikatan asibitin. Taron ya gudana da haɗin gwiwar Plan International ta kasar Canada.
To yau muna tattaunawa da mudu director tsinmu na local government kamar yanda ka sani yanzu duka kiwon lafiya matakin farko ya dawo karkashin hukumar kiwon lafiya matakin farko ta jiha. Duka wanda suke local government sun dawo karkashin mu. So mun zo ne muna tattaunawa da su yanda zamu dinga kamar issue na transfer to any posting da wayo da za a dinga daga facility zuwa facility. Da kuma issue na discipline da sauransu. Za mu sami matsaya guda ɗaya inda duk abin da za a yi mu tabbatar cewa ga yanda ya kamata a yi shi. Kuma da wasu lokaci za ka ga wasu staff din sun yawa a facility guda, ya kamata kuma a ce ba a nan suke ba, a ƙauyuka nan da suke buƙatar ma'aikata a ji a taimaka musu wajen matansu da suke haihuwa da sauransu. Amma kowa yana so ya zo ya kalla mutane din sun yi ta transfer da sun dawo cikin garbauci. So yanzu lokaci ne da ya kamata mu zanna mu yi abin da ya kamata. In ka dubi gaskiya, in ka dubi ƙauyuka din za ka samu yanda asalin mutane suke wahala suke neman kiwon lafiya, za ka samu wani lokaci babu ma'aikatan. Amma kuma ka zo na cikin garin Bauchi nan facility ɗaya nan ka je ka za ka sami midwives guda 30. Wani ka je wani waje babu ko guda ɗaya. So kaga wannan is not justified.
Pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa kenan. Dr. Dayabu ya bayyana yadda aka gudanar da taron.
Taro da aka yi yanzu taro ne na wani taimako wanda kungiyar lafiya ta duniya da kuma haɗin gwiwa na ƙasar Canada ta yi ta inganta fahimta da ilimi na ma'aikatan lafiya da na matakin farko wanda takaice makan kira su ne CHU, kan kira su JCHU da kuma nurses da midwives wanda su ne yawanci suke zaune a sauran ƙaranan asibitoci mu na local government da ward. So alal haƙiƙa sun ba da training, sun ba da kayan aiki daga kan malaman asibitin masu koyarwa a samu ingantattu wa'innan ma'aikata da su kansu ma'aikatan ƙarin ilimi wanda za su iya samu su ba da aiki na ƙwarai. Haƙiƙa an samu kuma tabbas an samu nasara kuma nasarar da ta ci gaba da yake wani abu an fara shi ne yau na tsan mun shiga shekara na uku kenan. An fara shi 2015, 2016, 2017, 2019. So hopefully daga nan zuwa wannan ƙarshen shekarun na tabbatar da cewa za a samu ingantaccen kiwon lafiya a jiha gaba ɗaya da ma'aikatan da kuma su al'umma za mu mora.
Dr. Dayabu kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryan Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Duk da cewa yanzu yanayin ruwan damina ya kau wanda ke zamewa lokaci da aka fi samun yawaitar sauro mai haifar da zazzabin malaria, ko yaya cutar take a jamhuriyar Niger a cikin wannan yanayi na sanyi? Shuaibu Mani ya aiko mana da rahoto.
Major Haji Aramoto ta asibitin Ungwazale ta biyu da ƙarin aski.
To lalle hakikan damana ta fara yayewa, amma masasar cizon sauro ai kasan maradi kamar wada tura suke cewa nusam da zin zone endemic, kamar ƙasa ce da ko da yaushe akwai masasar cizon sauro. Lalle kam mun yi zuhama da ita, amma yanzu da dama tunda inda da ne in ka zo nan baka iya wuce ki aka shigo Birona, musamman ta haika ma kananan yara da mata masu ciki. Amma da yake akwai maganin da ake bada na rigakafin cizon sauro, bana sai mu ce alhamdulillah wurin yara kanana ma ba a huskanci ba matsaloli da yawa. Mu dai nan likitan mu
cin likita zaria kuma likitoci kuma aiki da fasaha na CPS.
Kare ko mu aiki da fasaha a CPS, kwayoyin CPS na yara daga wata uku zuwa shekara biyar ana raba musu.
Kuma ga alama ya samu karbuwa.
Ya samu karɓuwa ga jama'a, kuma ga alama mun ga akwai dama. Yara ƙanana wata uku zuwa shekara biyar ba mu samu da yawa ba kamar shekaru na baya.
Duk da hakan dai da kuma wayarwar likitoci da suke nan suna yi ba a rasa masu fama da malatin cutar sauro, sabili ga wata mata da ta kawo ɗanta jage-jage lokacin da ta amsa tambayoyin gidan rediyon Amurka.
masistara ta kawo ne dai mai ribi wallahi
wasu da bikin sai illolin masistara
tara sai yaro ya ta hizge yanzu sai ka an kawo shi likita an yi samu allura tana sauka kuma sai da mutun ya kiyaye
ke ce irin kiyayewa kika yi
kiyayewa da nake dan kullu mai yaro gidan sangi in sanya shi
kuma kuna samun tarbo ga likitoci
eh gaskiya suna karba mu sosai muna godiya
wani bai mata ana cewa kuna sakkaci saboda akwai da wada cikin gidaje ya kuke da ita
gaskiya muna kula yanzu sosai ga mama da ga malati da ya samu muna kula sosai muna ta gyarawa da mu da ɗayan
babu rani babu damana amma radi dai cutar zazzabin cin sauro tana nan kowane lokaci sabila halayen mutane majiyar Hajiya Ramatu da ke asibitin Zaretu biyu na mai gargadi ga jama'a
sartu mu mata kasa mu mata sake gare mu sai ai ta hira ana baje koli a bar yara haka nan kwance babu gidan sauro amman gariba ta kamata duk mace ta dar mama yaran ta gidan sauro su shiga ciki su kwanta bai hana ai kallon tele bai hana ai hira sauro dai shi kiyayewa shi dai shine gidan sabro to kazamta tana kawo sabro zudda ruwa ko ina da shara ko ina kwandan shara kenan mata ya kamata mu boce mu rika share mahallin mu mu rika zudda ruwan wanke wanke a barbarin suna kwana cikin gida wani gwalolo a rika kwashe an da ba ruhe yake ba rika kiyayewa randuna ma a rika rihewa
Shaibu Mani sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger
wasu al'ummomi a jihar Jigawa sun lungumi tsarin karbawa ƴaƴansu rigakafi musamman rigakafin cutar polio da ya gudana a fadin jihar Halimatu Abdullahi ta zanta da wani shugaban al'umma inda yake mata bayani yadda suke lungumi an sawa ƴaƴansu rigakafin
mazabar gululu da ke karamar hukumar jahun an gudanar da wannan zagayen rigakafi kamar yadda mai unguwar gululu Dauda Gululu Yamma yayi wa muryar Amurka ƙarin bayani
ba ma samun matsala a rigakafi tunda aka fara yin holiyar nan zuwa yanzu dai daga shekarun da na fara aiki bamu taɓa samun matsala wacce take ta kai ta kawo a nan ba idan mun kaman za a samu ma mu za mu tsaya mu gyara sai an shine abin da muke
waɗanne irin jan hankali kake ma al'umar wannan yanki naka duba da ganin yadda su jami'an lafiya kullun suke ta shelar muhimmancin da shi wannan rigakafi yake da shi
bayanin da muke wa iyayen yara mukan tara iyayen yara wajen ibadar mu mukan fadakar da su mukan sa mata su kan fadakar da su yadda ayyukan mu suke gudana ba tashin hankali ba wani abu da wannan ba za mu ji dadin sa ba
to yanzu kamar da aka fara kusan wannan gangami na gama gari wani hanyoyi kuka bi kuka fadakar da al'umar cewar fa za a yi kuma gashi an fara din
a ranan talata da ta wuce aka ba mu damar cewa an kira mu mun yi sikirenin an fadakar da mu yadda za mu zo mu samu iyayen yara da yara mu ga musu cewa lalle za a yi rigakafi ranar Laraba za mu fara har zuwa kwana shida kuma musu bayani sun gamsu kuma mun ci gaba da aikin ba tare da korafi ba
Mustafa Sani Sha'ibu shine mai kula da yadda ake gudanar da rigakafin a yankin Gululu
mu dai gaskiya dai a nan Gululu dai jiya muka fara kuma iya bakin yanda iyayen yara za su ba mu hadin kai gaskiya sun ba mu dan da ce da safi kuka zo ma da za ku ga yanda iyayen yara wayan suke turere ne da sauransu gaskiya ba mu da matsala dai gaskiya mu dai a nan wajen kuma hanyoyin da yake gaskiya musamman ma kamar shi mai unguwa da kuka magana da shi gaskiya suna bada kokari sosai da shi da daga cin garin suna bada kokari wajen wayar da iyayen yara da sauransu kin san ba zai yiwu a ce shi dan adam kowa yanayin kowa daban yake amma idan mun samu mutanen da sun yi kamar dan gaddama haka dai musamman duk wayannan masu ungwanin ka same su suna da kyakkyawar dangantaka da su da talakawan su in kai musu magana za su gyara duk abubuwan da za a yi
yanzu kamar daga jiya zuwa yau zaka iya tantance misali yawan yaran da aka yi musu
eh gaskiya daga jiya zuwa yau din dai gaskiya kalaba ka fara ba abinda muka yi dai gaskiya target din mu mun yi ricin din shi gaskiya tunda dai ina tunanin target din mu da jiya da yau kusan 400 ba jiya 200 yau ma 200 gaskiya jiya abinda muka yi kadan ne bamu karasa 200 ba kadan ne bamu karasa ba
yanzu daga nan zuwa kwana shi shidan nan da za a kammala wannan aiki kana ga kwalliya za ta biya kudin sabulu
gaskiya ni dai a nan wajen zai wahala mu samu matsala gaskiya zai wahala
ita ma Farida Muhammad na daya daga cikin jami'an da ke gudanar da rigakafin a yankin na Gululu
to gaskiya alhamdulillahi mutanen mu sun karbi wannan rigakafin hannu biyu sakamakon ba a taba yin ko kuma kamar ba polio bane ba da ake musu yau da kullun wannan sun ba mu hadin kai kuma sun fahimci abin da muke nufi akan wannan rigakafin da ake musu da muhimmancin ta sun sani tunda mun fashintar da su kuma sun sani sun karba hannu biyu ba mu da wata matsala tsakaninmu da iyayen yara. Tunda ko uwa ta ce ita alluran nan ce ba ta so idan mun je zamu ce da Allah mu wayar mata da kai za ta ba mu dan da kaina ma in ke dauko yaran nake kawo su ake musu in ke maidawa iyayen.
Raga kafa dai yafi magani. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Jami'an kiwon lafiya a jihar Neja dake tsakiyar Najeriya suna ci gaba da fadakar da al'umma illar cutar siga wato diabetics a turance da yanda za a iya kare kai daga kamuwa da cutar. Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da rahoto daga Mina. Jihar Neja.
Daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Neja Dr. Ibrahim Idris ya ce ana ƙara samun yawan mutanen da ke kamuwa da wannan cuta ta sukari a nan jihar Neja. Akan haka ne ma yasa suka ɗauki matakin faɗakarwa kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Shawara shi ne a kowa da kowa ya kokari ya je asibiti ya yi gwaji na wannan cutar diabetes din, ya san ko yana da shi mai da shin yana da shi ya san matakai da zai ɗauka don kada abin ya tsare ni a jikin shi. Abin da zan ce kenan.
Kuna da adadin percentage na mutanen da ke da wannan cuta misali a nan jihar Niger?
Ba zan ce muna da shi ba, kasa amma dai mun san cewa dai abin da yana ƙaruwa. Mun san cewa kasa yanayin abubuwa da muke ci yanzu nan da lokacin iyayenmu ko kakanninmu za ga cewa an fi cin abinci na wanda ake samu a cikin ƙauyuka na gargajiya. Amma yanzu za ga shi mutum in bai sha koko ba ya sha duk dai abu da ya bai siga. In zai sha tea ne daga cika ya ma zubin siga kamar abin nan ragar ce duk da abu zaki safe rana yamma kuma lokaci na cikin abin nan. So wannan ma zai iya sa ba wai yan jikin mutum da ƙarfi yana wannan abin ragar jikin wannan anta din nan yana fito da ko kuma namun jiki ana ake ce mai pancreas in suna producing wannan chemical din zai iya share wannan siga daga cikin. Amma lokaci kuma kana ba jikin wahala har lokacin da zai cewa karfin shi fara raguwa. Kuma a lafiya mukan cewa in mutum ya kai shekara 40 akwai duk abubuwa da yake lokacin yake matasa za ka fara rage su.
Dr. Ibrahim Idris ya yi ƙarin haske akan yadda ake kamuwa da wannan cuta da kuma irin mutanen da suka fi saurin kamuwa da cutar ta sukari.
Cutar da abin yana kama kowa ba shi bai zaɓi mace ko namiji ko yaro ko babba shi yana iya kama abin nan daga matasa dai har zuwa dai can abin nan dai wanda har da kuma masu abin nan masu jiki kuma wani lokaci kuma yana fito mata masu ciki yakan kuma bayyana cikin mata masu ciki da a lokacin da fara gane shi da farko.
Yau za ka ga cututtuka wasu ana ɗauka ta wata hanya kamar misali HIV za ka ga ko ta hanyar jima'i ko jini dai ya taba dan uwan jinin mai wannan cuta. Shi ma diabetes ana ya ɗauka ta irin wannan hanya?
Ita cutar diabetes ba ya ɗauka ta wannan hanya ɗin. Shi yana zama kamar abun amma za a iya gajin diabetes.
Daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Ibrahim Idris kenan a lokacin da yake ƙarin haske akan cutar nan ta sukari da ake kira diabetes a turance. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina headquarter jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Da kuma wannan rahoton za mu ja labulan shirin a yau. A madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo maku, Nasiru Yakubu Binnir ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.